بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بياك أمواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكا يبو دقو ديا دجنجنا دكراري سكارة تبتاك الله تعالى مكا جن حلت ترمو ممل لكمو واندشيكي قدانا دلما رمو يود كلو شيكا ليشان شانتا أبو تامسا. يوم الله تعالى يبام إيكو za mu ci gaba da karatu cikin Alkur'ani mai girma tare da fassara shi zuwa harshen Hausa gurgudan abin da Allah Maɗaukaki ya hore mana, kamar yadda muka saba gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Yau wuni na shida a cikin watan Ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1441, wanda kuma shine 29 ga watan hudu shekara ta 2020 daidai a kirgin miladiya. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai dukkan alkhairin da ake samu a cikin wannan wata. Allah Maɗaukaki ka samu na da rabo. Kafin karatu akwai tambayoyi guda biyu da aka rubuta wannan yana cewa, shin mallan ana iya ba'di a cikin sallan nafila? Kamar yadda muka sani, a cikin hukuncen sallah akwai sujjada da ake cewa sujjadar qabli ko ba'di, ma'ana idan wani kuskure ya samu mutum a sallah, cikin ayyukan da ake iya gyara su ta hanyar sujjadar qabli ko ba'di. To shine yake tambaya cewa, shin ana iya yin wannan sujjadar ta ba'di ko ta qabli a cikin sallar nafila? Ana iya. Kusan wato sallar falilla da sallar nafila bambancin su ba shi da yawa a cikin hukuncin kuce na shari'a. Duka wurin da shari'a bata zo ta ce a bambance tsakanin farilla da nafila ba, to asali ya zama abu ɗaya ne. Dukkan abin da ake yin sa a farilla to ana yin sa a nafila, sai in wani dalili ya zo ya cire ya ce ita nafila ba a mata kaza. Don haka malamai suka tafi akan cewa sallar nafila ana mata ba'di kamar yadda ake yi wa sallar farilla, sai dai ƙarfin wato ita sujjadar a cikin sallar nafila bata kai ƙarfin sujjadar a cikin sallar farilla ba, wannan kuma gurgurdan ƙarfin sallar ne. Kamar yadda sallar farilla tafi sallar nafila, to haka kuma yin sujjada a cikin sallar nafila bai kai ƙarfin yin sujjada a cikin sallar farilla ba. Allah ya samu dace. Tambaya ta biyu shine, wata baiwar Allah take cewa matar da take shayar da jaririnta ya kai shekara guda a duniya, shin idan tana wahala za ta iya shan ruwa saboda wannan shayar da jaririn da take yi alhali ya kai shekara guda? Shari'a ta bada dama wa mace da take shayarwa, idan tana galabaita tana wahala fiye da yadda ya kamata a ce ta wahala ko fiye da al'ada, shari'a ta ba ta dama ta sha ruwa, amma ta ba dubiya azuminta daga baya. Kamar da ita ma mai tambayar haka ta rubuta cewa, shin za ta iya sha daga baya ta rama? Za ta iya shan ruwa daga baya ta rama azuminta. Hukuncin su ɗaya ne da matar da take da ciki. Matar da take da ciki ita ma in ta ga ba za ta iya azumi ba, tana wahala sosai, to ya halatta a shari'a ta sha ruwa daga baya ta biya azuminta gurgudan yadda ta sha. Da wannan nake so kuma in yi tambihi kaɗan akan wannan matsalar da yawa za ka ji tana yawo a cikin mutane. Shin matar da take shayarwa ko matar da take da ciki, idan har ta sha ruwa, me abin da yake kanta na wajibi a shari'a? Cikin malamai akwai waɗanda suka tafi akan cewa mace mai ciki da mace mai shayarwa idan har suka sha ruwa, abin da yake kansu biyan azumi ne kadai. Sawa'un sun sha ruwan saboda kansu ne ko sun sha ruwan saboda jaririnsu, duka hukuncin su ɗaya shine su biya azumin su bayan lokacin da wato suka daina shayarwa din. Magana ta biyu malaman da suka rabe suka ce, matar da take shayarwa ko take da ciki, idan ta sha ruwa ne dan kashin kanta ita ne take wahala, dan kanta ta sha ruwan, to abin da yake kanta shine biyan azumi. Amma idan ta sha ruwa ko wato ta sha ruwa tana shayarwa ko tana da ciki, dalilin dan da ke cikinta ko dalilin dan da take shayarwa ba ita ne za ta wahala ba, a'a dan ne zai wahala, ba ita ne za ta wahala ba, cikin ne zai wahala, yasa ta sha. To anan suka ce za ta biya azumin ta na Ramadana, sannan kuma za ta yi kafara, za ta ciyar. Suka dora mata abubuwa guda biyu. Akwai magana ta uku wadda take magana ce wadda take mai rauni, cewa mace mai ciki da mace mai shayarwa idan sun sha ruwa abin da ke kansu shine ciyarwa. A duka cikin waɗannan maganganu guda uku, magana ta farko ita ce tafi ƙarfi, ita ce tafi ƙarfin dalili. Ma'ana mace mai ciki da mace mai shayarwa, sawa'un ta sha ruwan dan kanta ne ko ta sha ruwan dan jariri, ta sha ruwan dan kanta ne ko ta sha ruwan dan cikin ta ne, duka hukuncin ta shine biyan azumi ne akan ta. Ba a cewa ta biya azumi sannan kuma ta yi kafara, domin duka da biyan azumi da yin kafara duka badal ne, ma'ana canji ne na abinda da ba ta yi ba. To ba za a dora mata canji guda biyu ba. Idan aka ce in ba kai kaza ba kai kaza, ba zai ce kuma a hada maka abu guda biyu ko duka badali ne, canji ne na wancan da baka samu ba, a dora maka guda biyu a ce kai. Sannan babu dalilin da yake nuna cewa za ta ciyar bayan ta sha, bayan ta riga ta biya azuminta. Duka waɗanda aka ba su dama su sha azumi, babu wanda aka dora masa ya biya azumi sannan kuma ya ciyar. Don haka shi yasa malamai suka tafi akan cewa wannan magana ce wadda take mai rauni. Sannan magana ta uku ita ma a wadda take nuna mace za ta iya ciyarwa kadai, saboda tana shayarwa ko tana da ciki ta sha ruwa, za ta iya ciyarwa kadai. Shi ma wannan ba shi da dalili ko cikin Alkur'ani ko cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Abin da yasa malamai suka rinjayar ko magana da tafi karfi cewa mace abin da yake kanta shine ta biya azumi, saboda hadisi ya zo cikin Musnad da Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud da Tirmidhi da Abu Dawud da Nasa'i. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ce inna Allah wada'a 'alal musafiri as-sawma wa shatra as-salah. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace Allah madaukaki ya sariyar wa matafi azumi da kuma rabin sallah. An sariyar masa, an dauke masa matafi yin azumi a cikin tafiyarsa, kuma sai aka bashi dama aka sauke masa rabin sallah, ma'ana sallolin da ake yin su raka'a hudu, isha'i, azhar, la'asar, aka dauke masa rabi, aka bar masa rabi. Sai yace wa anil hamili wal murdi'i saw, manzo Allah sai yace haka nan kuma an dauke wa mata mai ciki da mata mai shayarwa an dauke musu azumi. To an ka duba wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace matafi an dauke masa azumi, an dauke masa me hukuncin sa matafi? Shine daga baya biya hukuncin matafi da Allah madaukaki yace kaman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhar, wanda yake matafi ne daga cikin ku ko ba shi da lafiya, to Allah madaukaki yace sha ruwa daga baya biya wasu kwanaki na daban. Kenan abin da ke kan mutumin da ya sha ruwa saboda tafiya shine ya biya azuminsa. Kuma sai gashi Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya hada shi da mai ciki da mai sharwa a cikin hadisi guda daya, yace an daukewa mai tafiya azumi, sannan sai yace an daukewa mai ciki da kuma mai shayarwa ita ma azumi. Kenan kaga hukuncin su ɗaya ne, kamar yadda shi biya zai yi, to haka ita ma mai ciki, haka mai shayarwa ita ma biya za ta yi. Sannan abu na biyu, idan mun duba kiyasin mutumin da matar da take da ciki ko matar da take shayarwa, ba zai yiwu ka hada ta da waɗanda shari'a ta ce ciyarwa za su yi ba. Wanda shari'a ta ce za su ciyar a cikin masu azumi duka su ne guda biyu, marar lafiya da yake da lafiyar dawwamamme wanda ba zai gushe ba. Don mutumin da yana da ciwo ba zai iya azumi ba, kuma ciwon nasa al'ada baya warkewa irin wannan ciwon. To wannan abin da ke kansa shine ciyarwa. Na biyu shine mutumin da tsufa ta riga ta kama shi, ya girma ya manyanta. Mutumin da ya riga ya girma ya manyanta, zai dawo yaro ne daga baya iya azumi? Ba zai iya ba. To waɗannan kaga saboda illar su dawwamammiya ce ba za ta gushe ba, sai aka ce su ciyar. To amma mai ciki da mai shayarwa illar su tana gushewa ko ba ta gushewa? Amsa shine tana gushewa. Da haka shi yasa malamai suka ce sun fi kusa da marar lafiyar da ciwon su zai gushe. Shi ko hukuncin sa shine ya biya azumi. Fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhar. A shubhar waɗanda suke cewa mace mai ciki ko mace mai shayarwa idan ta sha ruwa ciyarwa za ta yi, kawai abin ne da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yadda, cewa Abdullahi dan Abbas yana cewa mace mai ciki da mace mai shayarwa idan sun sha ruwa su ciyar. To wannan magana da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas, an ruwaito sun kuyanta daga Abdullahi dan Abbas. An ruwaito daga Abdullahi dan Abbasin yana cewa mace mai ciki da mace mai shayarwa idan sun sha ruwa saboda kansu su biya azumi. Idan ku sun sha ruwa saboda dantayin da ke ciki ko dan da ake shayarwa yace to za su biya sannan kuma su ciyar. An ruwaito ne daga Abdullahi dan Abbas. Sannan an ruwaito daga Abdullahi dan Abbasin yana cewa mata mai shayarwa da mai ciki idan sun sha azumi abinda ke kansu shine biyan azumi. Kaga maganganu guda nawa, maganganu uku aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas. Da haka malamai suka ce to ashe Abdullahi dan Abbasin nan da yace mace mai ciki da mai shayarwa idan sun sha ruwa za su ciyar yana nufin bayan sun biya. An gane ko? Saboda an ruwaito daga wani tabbatacce cewa ya ce za su biya. Kenan shi yana da cikin malaman da suka tafi akan cewa idan har ta sha saboda kanta ne ta biya. Idan ku ta sha saboda dantayin cikinta ne ko dan da take shayarwa za ta biya ne sannan kuma ta ciyar har yanzu. Wannan muka ce ita ba wannan maganar da yawa daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sun saba Abdullahi dan Abbas a wannan fahimta. An gane ko? Da haka zamu ga cewa bai kamata a dogara da maganar Abdullahi dan Abbas ita kadai a bada wannan fatawar ba saboda an ruwaito kishiyar wannan maganar daga Abdullahi dan Abbas. Wani abin da zai nuna maka cewa wannan abin bai daidai da shari'a ba shine idan mace aka ce in tana ciyarwa a in tana shayarwa ko tana da ciki ciyarwa za ta yi to za ka iya samun wata matar a rayuwarta gaba ɗaya har ta koma zuwa ga Allah ba ta yi azumin Ramadana ba. Wannan ko ya saba wa asali inda haka yana faruwa da an ruwaito a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce mata gaba ɗaya rayuwarta ba ta yi azumi ma ta koma zuwa ga Allah domin ka samu cewa bana tana da ciki dan haka ba za ta yi azumi ba. Baɗi in Allah maɗaukaki ya kai mu tunda bazana tana da ciki baɗi tana me kenan tana shayarwa kafin Allah maɗaukaki ya kai mu wata shekara ta sake samun ciki dan galibin mata shekara biyu ne tsakanin ciki da cikinsu. To kaga sai ta yi tsawon rayuwarta gaba ɗaya ta shekara 20 a rayuwarta ba ta yi azumi ba. Dan haka wannan ya daga cikin abin da ya saba wa shari'a. An gane ko? Ya saba usulul shari'a kuma yana daga cikin abin da ke sa mata kasalan azumi. Idan suka ji an ce ciyarwa za su yi za ta iya mai da jani wajen yin azumin nan ba. Sai ta ɗauki ruwanta saboda ta san cewa liabilitin ba kanta yake ba. Mai gida ne zai nemo tsabar da za a ciyar. Mai gida ne zai nemo abincin da za a ci ko kuma ita tana da damar da za ta ciyar. Yanzu ko mu nan da wannan zafin ranar da ake yi na bana inda zabi aka bayar aka ce ko kai azumi ko ka ce da Allah wani za mu ɗauka. Ko shakka babu da yawa daga cikinmu za su ɗauki ciyarwa ne. To wannan yana daga cikin dalilan da ke nuna cewa asali abin da yake kan mace mai ciki ko mai shayarwa matukar ta sha ruwa shine biyan azumi lokacin da Allah maɗaukake ba ta dama. Allah ya samu dace. Za mu ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul Hud alayhi salam. Za mu tashi aya ta 25 a cikin wannan sura mai albarka. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
نعم
إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم.
شيء سأل شمك هذا إذا أباير ديوا دك شكل مثلاً إذا سأبو شير وهاني كعاد لهم بطن دك سافيا يا فارا ميكسينكو. أنا الله سبحانه وتعالى يجي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه حقيقة من أيكو أن النبي نوح عليه السلام إلى قومه زوا جمتها ننسى إني لكم نذير مبين. Shi annabi Nuhu alaihi salam da muka aiko shi yana cewa inni lakum nadhirun mubin lalle ni mai gargadi ne gare ku kuma bayyanannen gargadi Allah ta'budu illa Allah abinda nake muku gargadi da shi kada ku bauta wa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai inni akhafu alaikum adhab yawmin alim lalle ni ina jin tsoro gare ku ina ji muku tsoron azaba yawmin wato azabar wani wuni alimin wanda shi wannan azabar wannan wunin wuni ne wanda yake mai radadi mai tsananin gaske. Allah ka tsare mu. Yadda Allah subhanahu wataala ya saba a cikin alqur'ani duk lokacin da aka fadi irin wato musantawa ko ƙaryatawa ko kalubalantan da kafirai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to daga Allah madaukaki ya irin wannan maganar sai kawo wasu labarai na waɗanda suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da murarrashi ga annabi alaihi salatu wassalam. A baya mun karanta irin gwagwarmaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga yi da Qurayshawa kafirai a wancan lokaci, su ce kaza ya ce kaza, su ce kaza ya ce kaza. To bayan Allah madaukaki ya samu dogon zango yana magana akan wannan, to sai ya kawo kissar annabi Nuhu alaihi salam domin ya rarrashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya sani in an ƙaryata shi ba shi kadai ne aka fara ƙaryatawa ba, ya sani in an masa izgilanci ba shi kadai aka fara yi wa izgilanci ba, ya sani in an muzanta shi ba shi ne farko ba, annabawan da suka gabace shi ma an muzanta su. To anan Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da maganar annabi Nuhu alaihi salam. An ba kuma manta ba wannan sura, ana ce dama suratu Hud sunanta, wato an bace ta suratu Hud saboda doguwar kissar annabi Hud alaihi salam da aka kawo a cikin surar. Amma annabi Hud alaihi salam ba shi kadai ne aka ambata a cikin wannan surar ba, kamar yadda gashi yanzu an ambaci annabi Nuhu alaihi salam. Yasau san annaba guda bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin wannan sura duka da rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na farko wannan shine suratu kissar annabi Nuhu alaihi salam, akwai kissar annabi Hud alaihi salam, akwai kissar annabi Salih alaihi salam, akwai kissar annabi Shu'aib alaihi salam, akwai kissar annabi Lut alaihi salam, akwai kissar annabi Ibrahim alaihi salam, akwai kissar annabi Musa alaihi salam. Duka wannan Allah madaukaki ya ambata domin rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An fara da annabi Nuhu alaihi salam domin shine awwalur rusul, shine farkon manzannin Allah da Allah madaukaki ya aiko. Idan kaji Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana akan annabi Nuhu alaihi salam, to a matsayin sa ne na awwalur rusuli, farkon manzannin Allah. Kafin annabi Nuhu alaihi salam duka waɗanda ake aikowa annabawa ne ba manzanni ba, amma annabi Nuhu alaihi salam shine farkon manzanni, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa cikin hadisin Isra'i da Mi'raj, yana bada labarin a hadithu shafa'a, hadithin ceto. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin mutane da za su je wajen annabawa suna neman ceto, idan sun je wajen annabi Nuhu alaihi salam za su ce anta awwalur rusul, kai ne farkon manzannin Allah. Da wannan malamai suka ce to ashe farkon manzannin Allah shine annabi Nuhu alaihi salam, sauran kafin da suka zo kafin shi dukansu annabawa ne. Menene bambanci to tsakanin annabi da manzo din in haka ne? Malamai suna da manganu da yawa akan menene bambancin annabi da manzo, amma maganar da ta fi zama daidai wanda dalilan alkur'ani da shari'a gaba ɗaya za su goyi baya shine shi annabi ana aiko shi ne zuwa ga mutanen da dama masu imani, ba sa shirka ba sa kafirci. Shi yasa za ku ga annabi Nuhu, annabi Adamu alaihi salam ba manzo bane, annabi ne, saboda shi lokacin mutane suna kan tauhidi babu shirka a cikinsu, da haka shi annabi ne na Allah. Amma annabi Nuhu alaihi salam lokacin da aka aiko shi mutane suna kafirci ne. Allah madaukaki ya aiko shi zuwa ga mutanen da tuni suna kafirci, suna bautan wasu daga cikin gumaka. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa yauqa wa nasra, suna bautan waɗannan a matsayin gumaka. Da haka Abdullahi dan Abbas yake cewa dukkan mutane da suna kan tauhidi ne kafin zuwan annabi Nuhu alaihi salam. Ba a fara samun shirka a cikin mutane ba sai a cikin mutanen annabi Nuhu alaihi salam. Da Allah madaukaki ce kana nasu ummatan wahida, al'umma da sun kasance suna kan wato al'umma guda daya, mutane suna kan al'umma daya ay ala tauhid. Wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu, mutane da ba su zamo ba sai al'umma daya, fakhtalafu amma sai suka yi sabani. Lokacin da suka yi sabani to lokacin Allah madaukaki ya aiko annabi Nuhu alaihi salam, kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa. To annabi Nuhu alaihi salam ɗaya ne daga cikin wato manzannin Allah, ko manzannin Allah masu girma masu daraja, kamar yadda malamai suka tafi akan cewa mafi yawan malamai suka tafi akan cewa su ulul azmi minar rusul guda biyar annabi Nuhu alaihi salam yana cikin su, manya-manya cikin manzannin Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda Allah madaukake cewa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan qariba, guda biyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka fara ambata saboda girman sa, darajar sa, duk da cewa shine na karshe wajen zuwa, sai ya ce kuma min nuhi, sai annabi Nuhu, shi kuma sai aka ambace shi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shine farko wajen zuwa, wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam, waɗannan sune ulul azmi minar rusul. Annabi Nuhu alaihi salam yana daga cikin annabawan da suka yi gwagwarmaya mai yawan gaske da mutanansu da Allah madaukaki ya aiko shi, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wa laqad arsalna nuha ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aaman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun, Allah ta'ala yace mun aiko annabi Nuhu alaihi salam zuwa ga mutanansa falabitha fihim alf sanatin ya zauna a cikin su shekara 50 50 ne kadai babu wannan shekara 950 din duka yana musu lokacin wa'azi kenan shekarun wa'azi ne da haka yace fa akhadahumut tufan bayan wannan shekarun ne kuma tsuron tsufa ne zo halakar da su kenan annabi Nuhu alaihi salam ya zauna a tsawon iya shekarun wa'azi kawai shekara 950 amma duk da haka da yawa daga cikin mutanen su ba su yi imani da shi ba kadan ne daga cikin mutane suka yi imani da annabi Nuhu alaihi salam wasu malamai suna cewa 80 wasu suna cewa 40 daga cikin mutanen da Allah madaukaki ya aika annabi Nuhu alaihi salam cikin su to wannan shekaru 950 ba shine iya shekarun annabi Nuhu alaihi salam ba kuma Allah madaukaki ya ce falabi fa fihim alf sanatin illa 50 am fa akhadhum at-tufan to kaga bayan tufa ne ba kuma ya ci gaba da rayuwa shi yasa Abdullahi dan Abbas yace yana dan shekara 40 Allah madaukaki ya aika shi ya zauna a cikin mutanen sa yana wa'azi shekara 950 sannan bayan ruwan tufana ya rayu shekara 60 aka Abdullahi dan Abbas yace in ka hada nawa kenan shekara 1050 aka Abdullahi aka Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa ya dace shekarun annabi Nuhu alaihi salam kenan akwai ma daga cikin malamai waɗanda suke ganin a shekara 50 ne aka aika shi akwai waɗanda suke ganin yana shekara 100 ne aka aika shi akwai ma waɗanda suka ce yana shekara 250 a rayuwarsa aka aika shi sannan bayan tufanin kuma akwai waɗanda suke ganin shekara 60 yayi bayan tufana kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa akwai wanda kuma suke ganin shekara 250 yayi bayan tufana akwai malaman da suka ce ma shekara 450 yayi bayan tufana kaga anan zaka ga shekarun sun yawa an gane ko to Allah subhanahu wataala ya bashi tsawon rayuwa domin ya zama izna da darasi ga al'umma domin hujja ta gama tsayawa an gane ko Allah subhanahu wataala ya bashi wannan tsawon rayuwa ya isar da sakon Allah tabaraka wataala amma duk da haka mutane kadan ne suka imani da shi Allah ta'ala ya ce walaqad arsalna nuhan ila qaubihi inni lakum nadhirun mubin inni da fataha da kasra wa hamza inni lakum nadhirun mubin haka wasu daga cikin makaranta suka karanta amma wasu suna karantawa anni lakum nadhirun mubin duka tabbatattun kirawoyi ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama in a ce anni lakum haka ibnu kathirin ya karanta haka ibnu amir al-shami ya karanta haka al-imam al-kisa'i ya karanta haka kuma yaqub al-hadrami daga cikin makaranta guda uku da suke cikawa goma haka suka karanta amma sauran makaranta suna karantawa daga arsalna nuhan ila qaumihi inni idan an ce inni suna ana nufin cewa fa qala ana kaddara qala ma'ana qala inni sai zama min maqulul qaul wato domin in ana cewa inni ne a farkon magana qala sai yace inni lakum nadhirun mubin ni mai gargadi ne gare ku idan an ce anni kuma suka ce ana kaddarawa akwai ba'un ne walaqad arsalna nuhan ila qaumihi bi anni lakum nadhirun mubin wato Allah madaukaki ya aika annabi Nuhu alaihi salam me ya aika shi da shi ya aika shi da cewa shi mai gargadi ne mai kuma bayyanannen gargadi Allah ta'budu illallah kada ku bauta kowa sai Allah shi kadai wannan shine kuma wato ginshikin da'awar annabawa dukkan annabawan Allah ginshikin da'awarsu shine a kadaita Allah da bauta domin dukkan annabawa da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tushen su dai ne al-anbiya'u ikhwatul li'allat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su annabawa da kake ganin su ƴan uwa ne ƴan uba abukum wahidun wa ummahatuhum shatta baban su daya uwa ne daban-daban in an ce ikhwa li allah ana nufin dan uba wanda kuka hada uba da shi amma uwa daban-daban manzo Allah yace to duk annabawa kamar ƴan uba suke uwa ne daban-daban ma'ana dukkan su asalin abin da suka zo da shi tauhidi kadai ta Allah ne menene yake bambanta su shine shari'a shari'o'i ne take bambanta tsakanin annabawa amma usulul iman baya bambanta tsakanin annabawan Allah duk abin da annabi ya kira zuwa gare shi na asalin shari'a na asalin imani to sauran annabawa ma suna kira zuwa gare shi da haka Allah ta'ala yake Allah ta'budu illallah shi yasa ubangi ta'ala yake walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wastanibut taghut Allah ta'ala yake hakika kowace al'umma mun aika mata da manzo menene abin da muka aika manzon nan da shi mun aika shi ne da ya isar da sakon kadaitakar Allah subhanahu wa ta'ala an i'budu allaha wastanibut taghut
ku bautawa Allah ku nisanci bautar wani Allah haka Allah madaukaki yake aiko dukkan annabawa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba mu taba aiko wani manzo kafin kai ba face mu masa wahayi menene abin da muke masa wahayi da shi ku kadaita Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kada ku hada shi da abokin tarayya ashe wannan shine babban makasudin zuwan annabawa su gaya wa mutane kadaitakar Allah za ka samu mutane duka sun yadda in aka ce wa ya halice su sace maka Allah ne wa ke saukar da ruwan sama Allah ne wa ke ba ku Allah ne wa ke hana ku Allah ne amma inda ake samun matsala da mutane shine yarda da cewa tunda shi ya halice ku shi ya samar da ku shi ke ba ku shi ke hana ku to ko bai kamata ku hada shi da wani ku masa shi kishiya ba wannan shine rigimar annabawa da al'ummarsu shine rigimar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kafirin da ya samu a zamanin sa sun yadda in an ce wa ya halice su Allah ne wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah in aka ce wa ya halice ku za su ce Allah wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha la yaquluna Allah inda za a tambaye su wai wa ke saukar da ruwan sama ne ya rayar da kasa bayan ta mutu za su ce Allah ne amma kash matsalar su su ba su yadda kuma su kadaita Allah madaukaki da bauta ba gani suke wai an yewa wa Allah wal iyad billah a ce kowa wajen Allah madaukaki kai tsaye zai tafi kaga wannan sifa ce ta gajiyawa suka ba wa Allah duk wanda ya dauka ba zai roki abu agun Allah kai tsaye ba to yana sifanta Allah madaukaki da gajiyawa ne irin ta dan adam da yake tauyayye ne mai tauyayyar tauyayyen iko ne gajiyayye ne shine baya iya sauraron wannan da wannan da wannan da wancan a lokaci daya idan kuka zabi mutum a matsayin gwamna na jihar ku ba zai yi a ce kowa ya zo da kansa ya fadi bukatar sa ba zai yi ba shi yasa in an yi gwamna sai an yi commissiononi kai ka rike can kai ka rike can duk matsalolin can kai ka jiyo in ka kasa magancewa to ka karaso min da ita dan magance matsalar IPA ISA haka ma sai an hada da kantomomi a local government duk wanda su taimaka saboda gajiyawa ne irin ta dan adam amma Allah subhanahu wa ta'ala da ni da kai da wani da yake wata ƙasa da wanda yake gabar da wanda yake yamma da wanda yake kudu inda a lokaci da zamu daga hannu muna roƙon Allah madaukaki da sautin wani ba zai hana Allah madaukaki jin sautin wani ba to kaga Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka sifanta shi da sifar bayi ba ballanta ka kaskantar da shi to ka abin da kike gani suna ganin dole sai sun yi kamun kafa da gumaka wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'una inda Allah Allah madaukaki yace suna bautar wani Allah wanda ba zai cutar da su ba zai amfane su ba wa yaquluna suna cewa ha'ula'i shufa'una inda Allah wai waɗannan gumakan su ne za mu kamun kafa da su za wajen Allah saboda suna ganin ba za su roki Allah madaukaki kai dai ba sai sun mutu waɗannan gumakan shi ko fa Allah cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فهك الله سبحانه وتعالى يقول الله تعبدوا إلا الله أبين لما كأيكو من زون النبي نوه دشي شيني لليس كأيت الله سبحانه وتعالى دبوتا إني أخاف عليكم عذاب يوم للي إنا جمكو أوران عذاب ونوني أليم ونديك ميرا إيه الله كي يمود عذاب نعم
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم ألزمكموها وأنتم لها كارهون
Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labarin har yanzu abin da ya faru tsakanin annabi Nuhu alaihi salam da mutanansa yace fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi wadanda suka gawurta masu fada aji daga cikin kafirai min qaumihi daga cikin mutanansa sai suka ce ma naraka illa basharan mithlana, mu fa ba ma ganin ka face kawai mutum ne mithlana kwacin kwacin mu kamar mu kake mutum. Wa ma naraka tabaaka, ba ma ganin waɗanda suka bi ka illa allazina hum araziluna, face su ne kaskantattu daga cikin mu badiyar ra'ayi, su ma sun bi ka ne kawai a zahirin ra'ayi, ba su tsaya sun yi dogon tunani ba. Wa ma nara lakum alaina min fadl, kuma mu ba ma ganin cewa kuna da wata falala akan mu, bal nadhunnukum kadhibin, muna ganin ku makaryata ne, da kai da waɗanda suka yi imani da kai din duka muna muku ganin cewa makaryata ne ku. Wato wannan al'ada wata al'ada ce da dama mabiya, wato makiya annabawan Allah suka saba yi da makiya manzannin Allah. Idan annabin Allah madaukaki ya zo, sai su nemo na abu na duniya sai su dingina da shi, su suna ganin ma'auni na cewa wannan dan sako ne daga Allah, wani tarkacen duniya ne, yana da shi ko ba shi da shi. Shi yasa anan al-mala'u, wato in an ce al-ashrafu, su ne madaukaka masu fada'aji, sukan ce akan ce al-mala'u da al-ashraf da ar-ru'asa da jagorori, saboda mali'una bi ara'ihim wa bima yaqulu, saboda sun koshi sun gamsu da ra'ayinsu da abin da suke fada, ko mali'una bima yutaju ilayhi minhu, ko kuma suna ganin cewa sun koshi saboda irin bukatu da ake zuwa musu da shi, su ga cewa sun kai. Shi yasa al-mala'u ake cewa al-ashraf ar-ru'asa, saboda galibi duwan da Allah madaukaki ya bashi mulki, ya bashi shugabanci, ya sa madaukaka, to in ba Allah madaukaki ya masa gamdakatar ba, zaka ga cewa yana ganin cewa kowa fahimta, ya kowa ra'ayi, ra'ayinsa ya zama kowa zama daidai, sai wanda Allah madaukaki ya datar da shi. Ubangiji ta'ala yana bada labarin waɗannan masu fada'aji na mutanen Annabi Nuhu alaihi salam, suna cewa ma naraka illa basharan mithlana, suna masa ganin cewa shi fa ba kowa bane mutum ne, dan me za su bi mutum? Su suna ganin ai in Allah madaukaki zai aiko, to bai kamata ya aiko mutum ba, tunda su ma mutane ne, a samu bambanci mana, ya kamata ya aiko wani mala'ika ne daga cikin mala'iku, amma ba Allah madaukaki ya aiko mutum ba. Wannan kuma shine abinda dukkan makiya annabawa da masu ƙaryata annabawa suka saba fada, su ce wa annabin Allah ai mutum ne, dan haka ba za su bi shi ba. In hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum, sace wannan ba wani bane fa, ma hadha illa basharun mithlukum, mutun ne kamar ku, yuridu an yatafaddala alaikum, kawai daukaka yake so, ma hadha illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun wa la in adatum basharan mithlukum innakum idhal khasirun. Allah ta'ala yana bada labari a wani wuri, suna cewa wannan fa ba kowa bane fa, ce mutun ne kamar ku, ya'kulu mimma ta'kuluna minhu, yana cin abin da kuke ci, wa yashrabu mimma tashrabuna, yana shan abin da kuke sha, wa la in adatum basharan mithlakum, matukar kuka bi mutum kamar ku, innakum idhal khasirun, to kun halaka. Wannan duka yana daga cikin abin da wato masu inkari wa annabawa, masu kusanta annabawa suka saba fada, su ba zai yi su bi mutum dan adam kamar su ba. Wannan duka kuma yana nuna cewa annabawan Allah mutane ne, domin da ba mutane bane Allah madaukaki bai kareta ci, ai ba mutane bane, amma duk inda suka ce mutane ne Allah madaukaki bai kareta ba, me ce ba mutane bane, mutane ne. Kamar yadda Allah madaukaki ce zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fa qalu abasharun yahdunana fa kafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid. Allah ta'ala yace bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati, manzannin su suna zuwa musu da bayyanan hujjoji, fa qalu, amma sai su ce abasharun yahdunana, su ce wai dan adam mutum ne zai shirye da mu, saboda suna ganin cewa ba zai yiwu a ce mutum kamar su shine zai zama jagoran su ba. Kaga wannan wata jarrabawa ce da Allah madaukaki yi, amma in ba haka ba, ai falala ce ta Allah, ya zama da zai aiko dan aiki sai ya aiko mutum kamar, in aka aiko muku aljini ya za ku mu'amala da shi, in aka aiko muku mala'ika ya za ku yi da shi. Yasa Allah madaukaki a nuri yace walau ja'allahu malakan laja'allahu rajula wa lalbasna alaihim ma yalbisu, yace ai da a ce mun sanya dan aikan ma mala'ika ne, laja'allahu rajula, da sai dai mun sanya shi a siffar mutum, saboda ba zai yi su mu'amalance shi ba a matsayin sa na siffar ta mala'ika, domin kaga mala'ika ba sai irin rikici wanda zaka yi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana bada labarin siffar da ya ga Jibrilu akai, yace ya ganshi da fukafukai guda 600, haka manzo Allah yace ya ga Jibrilu kullu janahin ka sadda al-ufuq, yace kowane fukafuki guda daya rufe sararin samaniya, amma ya ganshi da fukafuki guda 600, lahu 600 janahin haka manzo Allah yace na ganshi da fukafiki guda 600 kullu janahin kasar dal ufuq to idan kaga malaika ya zaka shiga kenan wani irin hali zaka shiga shi yasa Allah madaukake ce walau ja'allahu rajulan walau ja'allahu malakan la ja'allahu rajulan dama malaika muka sa dan aikan da sai mu sanya shi a surar mutum saboda shine zaka iya mu'amala da shi ka iya fahimtan sai iya fahimtan ka kenan kaga kenan falala ce ta Allah madaukaki amma sai suka juya ta su kuma maimakon su dauka falala ce ta Allah da ya aiko musu wato manzo a sifar a matsayin dan adam irin su an gane ko idan an ce dan adam irin su ma'ana su ma yadda suka fada ai suna nufin cewa dan adam ne yana dabi'u irin dan adam duk lokacin da kaji alqur'ani ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda daga cikin manzanni ya ce mutun ne kamar ku abinda ake nufi mutun ne kamar ku wajen dabi'arsa yadda Allah madaukaki halice dabi'un dan adam suna da bukatu su ci abinci shi ma manzo yana da bukatu da ci abinci misalin ku ne wajen kuna da bukatan ku sha shi ma yana bukatan ya sha kuna bukatan ku yi bacci yana bukatan ya bacci kuna da bukatu irin na ɗan adam shi ma da irin wannan bukatun amma daraja ɗaya ce ba ɗaya ba ce kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid ni mutun ne mithlukum kwatan kwacin ku amma sai dai bambanci na da ku yuha ilayya ni ana min wahayi ku ana muku ne to Allah subhanahu wataala yana nuna yadda mutanen Annabi Nuhu alaihi salam suka takarkare akan cewa su ba za su taba gamsuwa da abin da yazo da shi ba tun da shi dan adam ne wannan fa dan adam takar da suke da'awa ce cewa dan adam takarsa ne ta sa ba za su bi shi ba amma mutumin da yake mai taurin kai mai jin kai duk yadda aka yi da shi ba zai gaskata ba domin inda an aiko musu da wato wata sifar ma ba wannan din ba da za su samu abin da za su fara domin dan adam din ma ai akwai doka ga zaka ga cewa mutanen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai shawara da suka yi imani ai su sun yadda aiko wani dan adam din amma ba shi ba sun yadda inda wani ne madaukaki a cikin su aka kawo to da yafi da za su iya yadda amma kuma a wani lokacin kuma suna cewa shi me yasa aka aiko dan adam suna cewa laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatin adhim wai me ya hana ne a saukar da wannan alqur'ani wa wani mutum wanda yake mai girma a cikin alqaryoyin nan guda biyu ko dai makka ko ta'if a samu wani babban mutum bana amma sai a turo maraya talaka marar kuɗi to kaga ashe kenan wani lokacin suna so a turo mutum din amma dai ba wannan mutum din ba kenan kaga Allah subhanahu wataala suke so su bashi umarni ga hanyar da ya kamata ya bi wajen aiko sako idan kuwa rayuwar duniya Allah subhanahu wataala yadda ya ga dama haka ke rabawa ya za a ce manzancin sa kuma ku ne za ku yi masa shifta ku ce ga yadda zai domin Allah madaukaki da ya tayar musu masani ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbik su suke rabar rahmar ubangiji ne nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu ne muka raba musu rayuwar su ta duniya ma rayuwar duniya ma Allah madaukaki ne ya raba wannan ya bashi kudi wannan yin shi talaka wannan yin shi mai mulki wannan babu mulki haka yake yi amma zaka duba kaga wani lokaci a gari kaza wani shefu kowa arziki shefu kowa kudi amma in aka jera shi da wani a maganan wayo shi kuma yana kokobo amma zunzurutun wayo wancan din wani sai kaga cewa ana kirga shi cikin mutanen da ba su da wayo a unguwar amma ya fi kowa kudi kaga Allah ne yake yin ganin daman sa inda baran neman kudi ne da a ce duk wanda ya fi wayo to ya kamata ya zama ya fi kudi amma abin ba haka bane in ka ga wani arzikin da yake da shi karsa ya aka yi samu Allah ne ya ga dama ya aje jarrabawa ce in ka ga wayon wani amma bai yi kudi ba sai ka ce a ikon Allah ka duba wani wayon da yake da shi rayuwar duniya amma ya kasa yin kudi to da yake Allah madaukaki shike rabawa yanda ya ga dama to in rayuwar duniya Allah madaukaki shike rabawa yanda ya ga dama yaya za a manzanci kuma a ce ku ne za ku zabi hanyar da Allah madaukaki zai ku annabawa suka ce ma zaraka tabaka illa alladhina hum araziluna suka ce ai mu muna ganin waɗanda suka bi ka a cikin mu duk kaskantattun mu ne wato yana daga cikin shubhar masu kareta annabawan Allah in suka ga waɗanda suka yi imani kaskantattun mutane ne kuma dama shine abin da yafi sauki ita gaskiya in dai maganan bi ne a kawo gaskiya a bi to wanda yake kaskantacce yafi saukin ya bi akan mutumin da yake daukaka domin duk wanda yake ganin shi yana da daukaka in aka turo annabi in ya gaskata shi to ai kaga yana ganin daukakarsa za ta yi kasa kenan domin dole ya bi annabi wani ga ci abin da yake sa masu mulki ba sa iya bin gaskiya sau da yawa saboda kar su koma karkashin wani to shi yasa galibin masu bin annabawa a farko farko in suka zo kaskantattun mutane ne ke sa Hiraqal lokacin da su Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu suka tafiya suka je wajen sa yana tambayar su akan sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin manzon Allah ya zo amma yana so ya tabbatar shin wannan annabin na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba yake tambayar su shin waɗanda suke bin su madaukaka ne ko kaskantattu ne sai suka ce ai tauri suka ce kaskantattu ne saboda suna ganin tunda shi madaukaki ne aka ce kaskantattu ne ba zai sha'awar abun ba sai yace haka da mabiya annabawa suke in suka zo kaskantattun mutane ne suke bin su haka ya raka ya fada to dama dabi'ar kenan da haka shi yasa suka ce ma zama kattaba aka illa ladinhum aradiluna badir rai kamar yadda Allah ya bada labari a wani wuri qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arbalun suka ce za mu imani da kai alhali kaskantattun mutane ne suka bika sun kuma ce wa ma nara lakum alaina min fadl mu ba ma ganin kuna da wata fadala akan mu dan me za mu bika kenan tunda kai muna ganin kai ma mutum ne kamar mu kana da bukata irin yadda nake bukata daga jinsin mu kake ba ma ganin kana da wata fadala da haka suka ce ballabinnukum kadhibina wato nau'uka ne na hanyoyin ƙaryatawa suka fada wa annabi Nuhu alaihi salam na farko sun ce shi mutum ne kamar su dan haka ba za su bi shi ba na biyu sun ce kaskantattu ne suke bin su dan haka su ba za su je su yi tarayya da kaskantattu ba na uku suka ce a bayan kaskantattun ne suka ce kuma ma nara kattaba aka illa ladinhum aradiluna badiyar ra'ayi badiyar ra'ayi an karanta shi da kira'a guda biyu wasu daga cikin malamai suna karantawa badiya da ya wanda shine abinda alarma ya karanta badiyar ra'ayi wato zahir al-amri kawai sun bi bayyanannan al'amarin dai kaman bada yabdu abu ya bayyana wato abin da ya bayyana musu a fili kawai suka bi ba su tsaya sun yi dogon tunani ba ko kuma badi'ar ra'ayi kamar yadda wasu makaranta suke karantawa sai su awwalar ra'ayi kenan badi'a min bada'a yabda'u wato farkon lamari kawai suna zuwa ana zuwa kawai suka karba wai ya kamata a ce sun tsaya tukuna sun jira su ga yaya abin yake tukun kafin su karbe shi ba wai yana zuwa su karba su runguma ba to kaga wannan yana nuna suna ganin cewa waɗannan kaskantattun mutanen bayan kaskantacci su kuma ba su da hangen nesa shi yasa suka bi annabi Nuhu alaihi salam sannan a ƙarshe kuma suna cewa ƙarshe ma Allah wato ma nara lakum alaina min fadl suna ganin dan me za su bi shi alhali ba shi da wata falala a kansu nan ƙarshe suka karita shi suka ce bal nazunnukum kadhibina muna ganin ku makarita ne sun ce nazunnukum alhali annabin Allah ɗaya ne annabi Nuhu alaihi salam a lokacin saboda waɗanda suka bi shi ai su ma sun gaskata su da haka suka dauke su suka yi musu kudin goro ma'ana da annabi Nuhu alaihi salam da waɗanda suke bin su dukkan su gaba ɗayan su makarita ne Allah ka tsare mu na'am
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم ألزمكموها وأنتم لها كارهون
Annabi Nuhu alaihi salam ya cigaba cewa qala yace ya qaumi ya ku mutane na ara'aytum ku bani labari mana in kuntu ala bayyinatin min rabbi inna kasance akan bayyanannun hujjoji min rabbi daga ubangiji na akan abin da nazo muku da shi wa atani rahmatan min indihi kuma ubangiji na ya bani wata rahama da wani jin kai min indihi daga wajensa fa ummiyat alaikum ku kuma aka rufe muku wannan wato rahamar ba ku ganta ba ko aka rufe muku wannan hujjar ba ta fito muku fili ba anulzimukumuha shin za mu farlanta muku ne mu dolanta muku sai kun gane wannan abin da muka gane wa antum laha karihuna alhali ku kuna kin wannan abin ma'ana ba zai yiwu mu tilasta muku ba mu ma Allah madaukaki ne ya bayyanar mana mu ma Allah madaukaki ne ya ganar da mu ma Allah madaukaki ne nuna mana in bai nuna muku ba kuna kin abun ba za mu iya nuna muku ku gane ba anan annabi Nuhu alaihi salam yana gaya wa mutanansa cewa shi lallai abin da yazo da shi daga wajen Allah madaukaki hujja ce bayyananniya ne yace in kuntu ala bayyinatin min rabbi wato ni ina kan hujja bayyananniya daga ubangiji akan abin da zo da shi wa atani rahmatan min indihi rahma anan da annabi Nuhu yake cewa Allah madaukaki ya bani rahama daga gare shi, wasu daga cikin malamai suka ce shiriya yake nufi da rahama, wasu malamai suka ce annabtaka yake nufi da shiriya. Wannan ma sai da ikhtilafu tanawu'in ne, domin in Allah madaukaki ya bashi annabtaka bai masa rahama ba, ya masa rahama. Idan Allah madaukaki ya bashi shiriya bai masa rahama ba, ya masa bashi rahama. Kenan duka rahama ne, ma'ana Allah madaukaki ya bashi annabtaka, wanda annabtakar kuma ita ce shiriyar. To fa ummiyat alaikum, ni ina kan hujja, ni Allah madaukaki ya mun jabin jin kai ya dora ni akan shiriyar daidai. Fa ummiyat alaikum, ku kuma an rufe muku ita ba ku gane ta ba. To mutumin da bai gane ba alhali kin abin yake yi, ka isa ka tilasta masa ya dada wannan abin ne, ba zai yiwu ba. Ma'ana yana nuna musu cewa ni ban isa tilasta muku ku yi imani ba, tunda Allah madaukaki bai nufe ku da shi ba, Ubangiji ta'ala bai haska muku irin yadda ya haska mun ba, bai yi muku rahamar da ya mun ba, bai shiryar da ku irin yadda ya shiryar da ni ba. To ni ba zan iya tilasta muku sai kun yadda da abin da nazo da shi ba, alhali kuna kin abin da nazo muku da shi. Lafazin fa ummiyat, haka wasu daga cikin makaranta suka karanta kamar yadda Azhar ma ya karanta, haka Hamza da Kisa'i da Hafsu an Asim suke karanta fa ummiyat alaikum. Fa ummiyat aka ce fa shubbihat alaikum, abin ya zama muku shubha ba ku gane shi ba. Amma sauran makaranta mafi yawa sun karanta fa ummiyat alaikum, an gane ko, ma'ana fa ummiyat alaikum ay fa khafiyat alaikum, wannan hujjar da nake kai, wannan shiryar da nake kai ku kuma ta buye muku, tunda ta buye muku gane ku, zan iya tilasta muku ko zan iya tilasta muku ba. Asali annabawan Allah subhanahu wa ta'ala da suna da iko su tilasta mutane kowa ya imani da abin da suka zo da shi da sun yi, amma da yake ba su da iko. Shiriya a hannun wa take? A hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa aikin su wa'azi. Abdullahi dan Abbas ya ce da annabi Nuhu alaihi salam yana da ikon ya tilasta su su yi imani, da ya tilasta su, amma ya ce ba shi da iko. An nulzimukumuha wa antum la hakarihuna, muna da iko mu tilasta ku ku yi imani da abin da kuke ki ne, ba zai yiwu ba. In Allah madaukaki ya jefa muku shiriya sai ku gane, amma idan Allah madaukaki bai shirya muku ba, ba za ku gane ba. Allah ka sanya mu daga cikin shiryayyun bayinka. Na'am.
ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون.
يكشي ويا قوم يا قوم تانينا لا أسألكم عليه مالا, ni fa ba zan roke ku wani kuɗi alaihi akan gargadin da nake muku ba. Ya ce inni lakum nadhirun mubin, ni mai gargadi ne, to gargadin da nake muku din nan ba zan nemi ku bani wani lada akai ba. In ajri illa ala Allah, ba abun kowa lada na yake ba sai abun Allah madaukaki. Wama ana bi taridil ladina amanu, ni kuma ba mai koran waɗanda suka yi imani bane, ba zan kore su ba. Da kuke ganin su kaskantattu wulakantattu, ba zan kore su daga jikina ba. Innahum mulaqu rabbihim, su din nan fa masu gamuwa da ubangijinsu ne. Walakinni arakum, sai dai ni ina ganin ku qauman, mutane ne tajhaluna, wanda kuke cikin jahilci, jahilcin ku ne yasa kuke irin wannan da'awar na cewa ni mutum ne dan haka ba za ku bi ni ba. Kuna cewa waɗanda suka bi ni kaskantattu ne sai na kore su, duk irin maganganun naku jahilci ne yasa kuke faɗan su. Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labarin annabi Nuhu alayhi salam, yana gaya wa mutanansa cewa yana kiran su ne zuwa ga Allah saboda ya samu sakamako a gun Allah, ba wai wani abu yake nema a gunsu ba, ba so yake su bashi kuɗi ba, ba nufinsa ne su ɗaukaka shi ba, a'a. In ajri illa ala Allah, ɗaukakan nan in zan same ta a gun Allah ne, ladan nan a gun Allah zan samu, sakamakon nan a gun Allah madaukaki zan samu. Malamai suka ce wannan yana daga cikin wato abin da ke nuna asali wajibi ne dukkan mutumin da yake kira zuwa ga Allah madaukaki ya zama yayi koyi da annabawan Allah. Manufarsa ba wani abun duniya bane, manufarsa lada a gun Allah. Idan ya samu duniya to ribar kafa ce, amma ba ita ce manufa ba. Asali ya zama na cewa manufarka da da'awa da kake zuwa ga Allah, duk abin da kake na karantarwa ya zama na cewa manufarka ka samu sakamako a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Amma mutumin da ya zama na cewa da'awarsa yana yi ne dan ya samu wani abun duniya, ko ya tara kuɗi, ko ya aji sunansa a duniya, ko ya ɗaukaka, to ya bar hannun hanyar annabawan Allah. Allah ta'ala yana bada labarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga manzon Allah wal hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushriki kace hadhihi sabili ka ga yawo mutanen ka wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah kiran da nake yi ba zuwa ga kaina bane ba zuwa ga a tara mun kudi bane ba zuwa ga a tara mun na samu magoya baya bane ba zuwa ga na samu ɗan kare muradi na bane ko ɗan karaji na ko in samu in yi suna ko in samu kusaci zuwa ga masu mulki a'a manufata kawai ina kira ne zuwa ga Allah ta haka Allah madaukake ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin kuma ala ilmi akan ilmi nake wannan abu ana wa malitabani ba ni kade ba da ni da duk wanda suka bi ni haka ya kamata su zama da haka mutumin da yake kira zuwa ga Allah subhanahu wataala amma alhali ba Allah yake nufi ba yana rufin kansa ne yana rufin daukaka kansa to wannan bai samu ladan abun Allah ba maimakon ya samu yaddar Allah fushin Allah madaukaki bai samu saboda ya dauki mafi girman sana'a kuma yayi ta ba dan Allah ba mafi girman aikin da ake neman kusaci zuwa ga Allah madaukaki da shi babu kamar al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar shi yasa ya zama shine aikin wazifar annabawa manzannin Allah ba su da aikin da ya wuce kira zuwa ga addinin Allah yadda da Allah madaukaki da bin sa da kuma barin duk abin da Allah ya ce a bari wannan aikin mai girman gaske wanda Allah ya dauke zabi aikin na musamman ya ba annabawa to sai Allah madaukake maka baiwa ka shigo ciki bai kamata ka karkatar da wannan aiki zuwa ga duniya ba ya kamata ka nufi Allah subhanahu wataala da haka annabi nuhu alaihi salam yace in ajriya illa ala Allah wa ma ana mutarid alladhina amanu domin kullun suna ganin su manya ne su masu girma ne su masu daukaka ne su masu kudi ne su kuma wadanda suke jikin annabawan Allah kaskantattun mutane ne yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa wato kaskantattun mutane kullun masu kaskance sana'a su ne suke bin annabawa ba su tara kudi ba ballantana kudin su ya rude su su ba masu mulki ba ballantana mulkin su ya rude su to sai annabi nuhu alaihi salam yake cewa ku sani ni fa bazan kori wadannan masu imanin ba abinda nake so dama shine ai imani kuma sun yi ya zan kore su sun ta saba fadan wannan maganar kamar yadda Allah madaukake ya taba da labari a cikin alkurani a wurare da yawa wanda suke neman sai an kori wadanda suke kusa da annabawan Allah zamu ga cewa hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama su ma quraishawa kafirai sun yi ta wannan da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kori masu imani Allah yace wala taqdud alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha kada ka kori wadanda suke ambaton Allah madaukake safiya da maraice din nan wadanda suke girmama Allah suke yadda da Allah a matsayin ubangijin su suke masa bauta kada ka kore su to haka su ma wannan annabi nuhu alaihi salam ce wa ma ana mutarid alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim yace su za su gamu da ubangijin su su waɗannan da suka ƙi yin imani ba za su gamu da ubangiji bane za su gamu da ubangiji shi yasa malamai suka ce ko dai annabi nuhu alaihi salam da yace innahum mulaqu rabbihim da yace yana nufin cewa su din nan fa sun yadda za su gamu da ubangiji ya musu hisabi ya za in kore su ku ba ku yadda ba su kuma sun yadda ko kuma innahum mulaqu rabbihim su din nan fa za su gamu da ubangijin su ni ma zan gamu da ubangiji ma'ana zamu je mu hada gun Allah in na kore su alhali sun yi imani zan tsira gaban Allah ba zan tsira ba da haka suka ce shine ma'ana innahum mulaqu rabbihim amma in ba haka ba wa'anda ba su yi imani ba ma za su gamu da ubangijin su walakin ni arakum qauman tajhalun yace ni ina ganin asali jahilci shi yasa ku cikin wannan abu wato dukkan mutumin da ya kangare wa hanyar Allah madaukaki to ba ya rasa wani nau'i na jahilci in dai kaga mutun ya kibin Allah to ya wani akwai wani nau'i na jahilci ke tare da shi in kaga mutun yana ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole akwai wani nau'i na jahilci da yasa shi wannan abu wani lokaci shi jahilci kai kanka baka san ka jahilci abin ba amma ka jahilci shi kuma jahilin da ya jahilci shi jahili ne yafi matsala wanda jahili ne amma ya yadda cewa shi jahili to yana da sauƙin al'amari ai tunda shi ya yadda bai sani ba dan haka kaga masa sai karba amma matsala shine mutumin da shi ya dauka ya sani alhali bai sani ba wal mar'u yajhalu thumma yajhalu annahu dhul jahli fi athar ad-dalal wa ma hudi mutumin da ya jahilci abu sannan sai ya jahilci ya jahilci abu wato rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri shi bai sani ba kuma bai san bai sani ba wanda suke cewa jahili murakkab to galibi dukkan mutumin da ya kangarewa dokar Allah subhanahu wataala baya rasa wani nau'i na jahilci ko dai jahilcin da bai san yana yin jahilcin ba ko kuma jahilcin ya san cewa shi jahili ne Allah subhanahu wataala ka sanya mu daga cikin bayinka masu ilimin saninka da addinin ka kuma da aiki da shi bamu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته